إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور مهدثاتها، فإن كل مهدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار. فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهك الكريم، ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا، وارزقنا خير الآخرة والأولى. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرنا قدياتا تبت بحلا وانجد تالكي ميكومي ميتكشن إيكو wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na Lahadi 4 ga watan Ramadana, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na shekara ta 1444, wanda ya daidai da 26 ga watan Maris shekara ta 2023 miladiya. Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci, Masjidu Dani Kuda, wanda ke namba 39 Yakubu Avenue, daura da Galadima Road, Angwari, Nijar Kaduna, a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya. Muna gudanar da tafsirin littafin Allah subhanahu wa ta'ala wannan shekara a cikin wannan masallaci, inda muka kwana a cikin suratul baqara aya ta 199. Yau da izinin Allah zamu tashi akan aya ta 200, inda Allah madaukaki yake cewa fa idza qadaytum manasikakum.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله فكذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا، والله سريع الحساب.
الله مدوكي yana bada doka da umarni ga bayinsa a lokacin da suka karkare aikin hajjin su, bayan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nuna mana duk wanda yake aikin haji babu fasikanci a ciki, babu yasassun magana, babu musu a ciki, zai dawo kamar ranar da babarsa ta haife shi. Idan kuwa yayi hajjin da ya barranta daga dukkan wani saban Allah a ciki kuma ya bi dokar Allah subhanahu wa ta'ala ya bi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin ta ba yi da wata sakamako a wurin Allah da ya wuce gidan aljanna sai Allah madaukaki yayi umarni da yawan ambatansa wannan yana kara wa bawa alaka tsakaninsa da Ubangiji shine yace fa idza qadaytum manasikakum jumla ce shartiya duk lokacin da kuka karkare aikin hajjinku fadhkurullaha tadhkurukum abaakum aw ashadd dhikra ku ambaci Allah kamar yanda kuke ambatan iyayenku فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا daga cikin mutane akwai wanda ke cewa ya Allah basu fi dunya hasana a duniya kyakkyawa dukiya arziki wa ma lahu fil akhirati min khalaq amma irin wannan mutumin a lahira bai da wani makoma sai wutan jahannam menene dalilin saukan wannan aya Abdullahi ibn Abbas kamar yanda dalibinsa Sa'id ibn Jubair ya nakalto daga malaminsa Abdullahi dan Abbas hibrul umma yake bada labari yanda imamu Ibn Abi Hatim ya nakalto wannan a cikin tafsirinsa yake cewa kana ahlul jahiliya yaqifuna fil mawsim ma guzawa na larabawa kafin zuwan musulunci sun kasance suna tsayawa a filin arfa ko muzdalifa ko mina me suke yi idan sun tsaya fa yaqulu ar-rajulu minhum kowa sai ya tsaya daga cikin mazaje a cikin su zasu yi tutiya zasu yi alfahari me alfaharin su kana abi yut'imu wa yahmilu al-hamalat sai mutun ya fara ambatan ababan da babansa yake yi a lokacin jahiliya sai ce shi babansa yana ciyar da mahajjata dubu kaza yana ciyar da mutane ɗari kaza yana ciyar da mutane adadi kaza kuma yana daukan nauyin mutane kaza da kaza zai dinga ambatan ayyukan da babansa yake yi sai yace wa yahmilu diyat ai babansa ma yana daukan diyar mutanen da kabilar su suka kashe ko a cikin dangin sa wani yayi katobara ya kashe mutane kaza to shi babansa ne ke daukan nauyin diyan nan na mutum raqumi 100 wannan adadin kudin to babansa ne yake yi sai ya dinga ambatan abubuwan da mahaifinsa yake yi inji Abdullahi dan Abbas laysa lahum dhikru ghayra fi'ali aba'ihim ba su da wani abu sai ambatan ababan da kakannin su ko iyayen su suke yi kaga zai ka ambatan sunan babansa yawan ambatan sunan babansa fa anzala Allahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam hibrul umma Abdullahi dan Abbas yace wannan dalilin sai yasa Allah madaukaki ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan aya fadhkurullaha kadhikrukum abaakum aw ashadd dhikra ku ambaci Allah irin wannan ambatan da kuke yi wa babannunku a mausin a wurin aikin haji wanda kuke ambatan irin hidimar da iyayenku suka yi wa kawukanku ko kuma suka yi wa kabilunku baban shi yayi kaza sai ce baban shi yayi kaza baban shi yayi kaza baban shi yayi kaza kaga ya ambaci sunan baban da yawa ko to shine sai Allah ce irin wannan ambatan da kuke yi wa babannunku to ku yi wa Allah haka aw ashadda dhikra ko kuma ku ambaci Allah sama da yanda kuke ambatan iyayenku a wannan wuri kaga ai alama cewa baban ka na da wani matsayi yasa kake ambatan sa to yanzu Allah shi ya halicci mahaifinka kuma dalilin samar da mahaifinka ne aka same ka to ka ambaci Allah sama da yanda kake ambatan babanka ko kaman yaro ne kai abu ka zai ce baba ka gan shi ko baba ka ga wani ya min kaza ko baba ka ga wani ya min kaza kaga alal aqalla a rana in ka ce zaka kidaya yanda dan kake kiran sunanka baba 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 zaka ga kila zai fada ni kila zai fi dubu to Allah yace ka ambaci sunan Allah kwatankwacin yanda kake yawan kiran sunan babanka ko fiye da yanda kake kiran sunan mahaifinka musamman ma a cikin wannan watan tafiya kake subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi al-ali al-azim rabbi fili ko kuma kace subhanallah wa bihamdihi wa subhanallahi al-azim shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da Imam al-Bukhari ya tike sahih al-Bukhari da shi kenan ya fara da innamal a'malu binniyat ya tike bi ma'ana karshen littafin sa na sahih al-Bukhari kalimatani khafifatani 'ala al-lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila ar-rahman subhanallah wa bihamdihi wa subhanallahi al-azim yace kalimatani khafifatan wa ansu kalmomi ne guda biyu khafifatani 'ala al-lisan suna da sauki ga harasa wajen karanta su thaqilatani fil mizan amma suna da nauyi a ma'auni a gaban Allah a lahira habibatani ila ar-rahman Allah mai rahama yana matukar kaunar wa'annan kalmomin subhanallah wa bihamdihi kace subhanallah wa bihamdihi sarki ya tabbata ga Allah kuma dukkan godiya ta tabbata ga Allah wa subhanallahi al-azim kuma sarki ya tabbata ga Allah mai girma kaga wa'annan kalmomin kaga suna da sauki ko amma suna da nauyi a gaban Allah ranar tashin al-kiyama shine والحمد لله تملأ الميزان كتي الحمد لله ينا تك ما أوني كوكما أو تملأ ما بين السماء والأرض من ذلك الله صلى الله عليه وسلم يتي كتي الحمد لله كلمة من الحقيق قلاء إن ينا تك أبن لكي سمد قصة يمكو كدوب النوي جتذرا سمد قصة شيني تفير شكرا دبو حمس to kalman alhamdulillah kadai yana cika sama da kasa girman sa da nauyin sa a gaban Allah to me ya kamata kai ka saba wa kanka subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi al-ali al-azim wani zai ce kai shi ba zai iya karatun qur'ani ba iya ni san karatun sa shine daga sabbi zuwa nasi in daga sabbi zuwa nasin ne kawai ka iya ya kamata ka kuka da kanka yanzu na baka jarida ai zaka iya karanta ta kaga wannan ya nuna kana da matsala ke tun har zaka iya karanta da jarida ai abun banza ne abun duniya ne kuma a duniya zaka ka tada ita kuma a duniya zaka bar ta Qur'ani kuma a duniya ka same ta kuma zaka tafi da ita ina lahira to kaga me ya kamata kai kai kokari ka dawo bakai ba kwato bakai lacce ba tunda har kana numfasawa kana da daman da zaka zo ka iya koyon Qur'ani yadda ka ba da lokacin ka ka koyi karatun boko ka iya hada bakin sa duk inda ka wuce zaka iya karanta shi to shi ma na addini bakai lacce ba ka dawo ka koye shi dan ka iya duniyar ka ta yi kyau lahira ka kuma ta yi kyau saboda shi rayuwar nan na addini da kuma ilimin nan na addini shine madubinka a duniya kuma shine haskenka a kabari kuma shine haskenka a sirati kuma shine jagoranka zuwa aljanna to tunda yana da wannan falala me ya kamata kai kada kai wasa da shi yanda wani yake ba da himma a karatunsa na duniya wallahi da yana ba da himma a karatunsa na lahira Allah kadai ya san irin darajar da zai samu tsakaninsa da Allah saboda a duk duniya babu wani abin da ya kai ilimi na addini daraja a wurin Allah shi sa Imam Ibn Hajar al-Asqalani yace da akwai wani abu da yafi ilimi na addini matsayi a gaban Allah da shi zai ba annabawa amma da yake babu shi shi yasa sai ya ba su wannan ilimi shi yasa yake duk wanda Allah ya ba shi ilimi na addini yake gani akwai wani yafi shi daraja ba wanda yake da ilimin addinin sama da shi ba saboda kila wani abun duniya da Allah ya ba shi to wannan mutumin ya wulakanta abu mai girma a wurin Allah saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man yuridu Allahu bihi khairan yufaqqihu fi din duk wanda Allah ke nufin shi da alkhairi zai fahimtar da shi addini manzo Allah bai ce zai fahimtar da shi duniya ba bai ce zai ba shi duniya ba kuma bai ce zai ba shi mulki ba kuma bai ce zai ba shi sarauta ba kuma bai ce zai ba shi kuɗi ba kuma bai ce zai ba shi tawaga da dandazo na mutane ba sai ce zai fahimtar da shi addini ashe kenan fahimtar addini babu abin da ya kai shi kima da daraja a wurin Allah shi yasa ya ba annabawa kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace wal abiyau lam yuwarisu dinaran wala dirhaman su annabawa ba su gaji dukiya ba innama warasul ilma sai Allah manzo Allah yace sun gaji ilimi ne faman akhadahu akhadahu bi'azmin wazirin duk wanda ya ruko da ilimi na addini yayi ruko da wani kaso ne girman gaske duniya da lahira kudi yana karewa sarauta yana karewa mulki yana karewa yanzu ba wani bane ya sauka ba wani bane ya hau nan da dan lokaci zaka ganshi yana tafiya ba kobodi da guda daya wasu haka ba ka fada ka banga dishi me ya kawo haka mulki kenan ko duniya kenan arki akwai wani bawan Allah da ya rasu muka je jana'izarsa dani ga ka fadan wani gwamna daga cikin gwamnan wannan gari yana ma wani magana kaza kaza ne kaza kaza ne kalle shi da ni san shi ya ka fadar sa ka fada na nace oh Allah kenan yanzu ka shine tiro a banza kana ganin shi amma a jami fa ka isa ai ba ka je matsayin da zaka gani shi ba ko to wanda yake nuna maka shi mulki da sarauta duk abu ne mai karewa haka shi ma dukiya shekaru 40 da suka wuce a garin nan ba wanda ake maganar sa kaman wani bakori ko yanzu ba kaga ba a labarin irin sa wa'ansu ne daban ake magana to su ma haka shi ma wanda ake maganar sa yanzu wata rana zai zama labari ba a labarin sa saboda an samu wanda ya dama masa a kuɗi ya kai iyaka ya kai gejin sa kuma za a zo ba a labarin sa ko je ya bar duniya ko kuma yana da rai amma ba yi da dukiyar irin wanda yake da shi a wannan lokacin ba a labarin sa amma shi ilimi na addini babu yanzu ka duba mutuwar malam Abubakar Mahmud Gumi ya rasu nan gidu ko ranan juma'a to ka duba daga wannan lokacin zuwa yanzu ana da shekara 31 a duniya ko amma ba garin Allah da zai waye da ba za a yi labarin sa ba kuma ba za a amfana da ilimin sa ba ina masu kudin da suke tare da shi a wannan lokacin ko wanda ake labarin sa yanda ake labarin sa shi sa sai manzo Allah ce wanda ya ruko da ilimi na addini yayi ruko da wani abu mai yawa mai fadin gaske to duk wanda Allah ya bashi ilimi na addini yana ganin akwai wani mutumi ya fi shi in ba wanda yake da ilimin addinin sama da shi ba kuma yana aiki da shi sama da shi shine zai ga ya fi shi saboda shine kai duk wani alkhairi babu abin da kai wannan saboda duk wani abin da kake da shi sai ya kare amma shi wannan an taba cewa Allah sarki ka duba wancan akramaka Allahu da babban malami ne ana ji da shi yana da ilimi amma yanzu ilimin ya gudu akwai shi akwai shi amma sai ka dace ka ai shi ne alajuwa ne ce ka da fa an yi kuɗi amma yanzu ba 1000 ga burge shi duki yake shi sa shaksalar bin utulin da yazo yana warware wannan gaba yana kwaitar da daliban ilimi kada su rudu da abin da ke hannun mawadata kada kwadayin kuɗi ya sa su rena abinda Allah ya ba su, yace yanzu ina wakafin da Sayyidina Umar ya aji ba Khaybara, akwai wani gona da aka ba shi fili ne katoto. Sayyidina Umar ya ba da shi wakafi, sai Uthman yake tambaya yace ina wakafin nan yanzu, sai dalibai suke cewa babu shi. Sai ce amma ilimin Abu Hurairah fa, sai aka ce akwai shi, sai ce yana ina yake da hadisin muna karantawa. Sai ce to ina so in kwadaitar da daliban ilimi, ku sani babu abin da ya kai ilimi daraja, kada ku yi wasa da shi. Idan Allah ya ba ku shi, ku yi ruku da shi, ku yi aiki da shi, ku dabbaka shi, ku dauke shi da kima, saboda duk duniya ba abin da ya kai shi kima. Dan da akwai wani abin da ya kai shi kima a wurin Allah, to shi Allah zai ba annabawa, sai bai ba su shi ba. Kuɗi yana karewa amma bai ba su ba. Wani annabi ne Allah ya ba shi mulki? Annabi Dawud, dawa annabi Sulaiman, shi ya gada ne ma daga babansa. Wa warisa Sulaimanu Dawud, Allah ya ce annabi Sulaiman ya gaji mulki ne a hannun babansa annabi Dawud alaihi salatu wassalam, saboda fa darajarsa da zakin muryar da yake da shi da mulki. Idan yana karanta zabura, tsuntsaye zagaye shi suke kanari suna karanta zaburan da muryarsa, saboda zakin murya. Ka san kanari, idan ka ajje kanari, ka ajje dan uwansa kanari, idan yayi wannan wakan ko na kukansa, dan uwansa shi ma sai ne sai ya dauka, saboda ne yana kara zuga shi ne. To annabi Dawud idan yana karanta zabura, saboda zakin muryar da Allah ya yi masa, kanari za su zagaye shi ne. Shi ne Allah ce wa fayru mahshura, tsuntsaye zagaye shi suke yi, kullun lahu awwab, dukkansu da annabi Dawud din da tsuntsayen dukkansu sun koma wa Allah, suna ambatan Allah. To annabi Sulaiman tururuwa tana magana ya ji, akwai wani mulki da yake wannan duk sarautar duk asaitar, ko wallahi ba za ka yi shi ba. Aljanu da mutane da dabbobi duk suna karkashinsa, ai babu mulkin da yake wannan mutum. Kai iya mutane kake da shi ko ila gidan da kake ba aljanu na nan su tabbi ka gudu kamar gidan duk sarautar ka ko kana tafi a kwada maka mari, ai dole ka gudu, kuma baka ganin wanda ke abin nan, kaga duk dad ɗinka ba inda za ka yi da su ko dole ka bar gidan, ko kuma ka nemo malamai ta ji a zuwa maka yasin, ko a zuwa sauke maka Qur'ani a gidan. Amma ne aishanta ne dole ka bari, saboda ne waɗanda ba ka gani ne first ɗin su fi ƙarfinka, dole ka gudu. To shi wannan aljanu suna ƙarƙashinsa, saboda ƙasaita na mulki fa zai ce wa aljani shiga cikin tekun nan, duk wani kayan alato na jin daɗi da kafaita da gwalagwalai da zinari ka ɗibo min su. Yana zaune zai je ɗibo ya kawo, zai ce koma zai koma, ko shiga wannan ƙasar duka ka har a can ƙasa-ƙasa ka ciro min gwalagwalai da kayan da Allah ya ɓoye a ciki, irin su precious stones kaman kaga kai naka tantala cikin da kake zuwa, ai sai ka haka. To su wannan a'a kawai haɗawa zai shiga ne ɗauko, sai dai ya kawo masa, kaga kafita na mulki kenan. Amma ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi duk wannan mulkin. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wata rana, kamar yadda zo a cikin Bukhari, yana sallah da daddare a cikin masallaci, sai wani aljani ya zo da wuta a hannunsa, zai fara manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kawai na sa hannuna na shakure wuyarsa haka. Manzon Allah ya ce harshensa sai da ta zazzago, kamar yadda harshen dila ko kare ke zazzagowa, ya zazzago har kan hannuna. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina jin danshin harshensa a jikin hannuna. Kaga sura Al-Jani ba kamar na Adam ba kenan ko, ya ce da na idan da sallah na kama shi na taure shi da igiya na ajiye shi a filin jikin masallaci na ci gaba da sallah. Ya ce da na yi nufin in bar shi har gari ya waye, yaran Madina yara ƙanana na sahabbai su zo su ga aljani a daure, kaga ai sun samu tarihi ko yau gashi sun ga aljani da siffan sana aljani a tsaune kuma waye kama shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan isa ce ta mulki ko yace sai na tuna da dan uwana annabi Sulaiman yayi addu'a rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di ya Allah ka min kyautai mulkin da ba wanda zai same shi bayana kaga an kure ke duk wani mulkin da zaka yi ai kasa da wannan yake innaka antal wahhab lalle ya Allah kai ne yawan kyauta ne kuma Allah ya karba manzo Allah ce da na tana da wannan ayar sai na warware aljannin sai na bashi kaga amma manzo Allah ya bar mana ne tarihin ana ambatan wannan abu annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam manzo Allah na zo na aljannu suka zo suka same shi suka ce muna so mu tarin aljannu mun zauna a can ana jiran ka tazo kai mana wa'azi me sunan su jinnu nasibin manzo Allah yace yana tare da Abdullahi dan Mas'ud yace to Abdullahi Mas'ud ayanan idza ga ya masa wani layi hada yace kaga wannan zanan da ne kakkake kare shi ka tsaya anan manzo Allah ya tafi yaje musu wa'azi Abdullahi dan Mas'ud yace sai na ji kururuwa a wajen yana tasowa yace hankali na ya tashi me yasa manzo Allah kawai tunanin manzo Allah ya zo masa yace kada wani abu ya taba manzon Allah yace ya daga kafa haka zai motsa sai ya tuna ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa kada ya motsa daga inda yake yace sai na tsaya cak na ki motsawa saboda idan na motsa na saba ubunuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da aka tike suka gama abin da ya musu na wa'azi da sauransu sai manzon Allah ya dawo yace da ya danna sai yace ma za ra'aita ibnu mas'ud kai ne ka gani kai Abdullahi dan Mas'ud sai yace inni ra'aitu rajulan aswada na ga wani bakin mutum sai manzon Allah ya ce ha'ula'i jinnu nasibin waɗannan dinnan da ka gani mutumin nan yana daga cikin aljannun da ake kira jinnu nasibin sune aljannun da suka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta surati sajada lokacin da yake dawowa daga Taif da mutanen Taifa suka jejjete shi suka rotsa masa kai da shi da Zaid to yana dawowa a wata gona sai ya tsaya yana karanta yana sallan asubahi to sai ya karanta surati sajada to lokacin da suka zo wucewa sai suka ji manzon Allah na karatu sai suka tsaya shine wa id sarafna ilayka nafaran min aljinni يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين سوني وأنن الجنن تشيني من ذا الله يتشي مي سوني وأنن الجنن سي يتشي مي ياما ايكن ألا ناجو كروروا سي هنك لنا يتاش نيون قريزا موتا سي نتنا كاتي من كد انكيتري ونن زانن بكمن manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mata da ta ketare wannan zanan da sun sace ka ba za mu ƙara haduwa ni da kai mafi a kiyama kaga nan sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a'lamu an-nas bi asbabin nuzul addu sahabbai babu wanda ya san dalilin saukan aya a cikin qur'ani kuma da shi tun daga fatiha zuwa minal jannati wannan duk wani sahabi a duniya bai kai shi ba amma fa manzo Allah ya gaya mai wannan meye hikimar saboda ya saba wa umurnin wa kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai fa saba ba manzo Allah ce da yayi da abin da zai faru da shi kenan to fa min babi aulani da kai idan muka saba wa umurnin Allah duk wata musiba ta faru akan mu in wannan sahabi ne manzo Allah ya ce masa da ya motsa kuma ya ce kada ya motsa da fitina ta same shi fitina shi ne za a badda shi aljannun za su sace shi su dauke shi su kai shi wata duniya tasu ya ci gaba da rayuwa a wurin shi da manzo Allah ba za su kara haduwa ba sai dai a kiyama to fa min babi aulani da kai aljannu su sace shi sai yau kake ganin aljannu na sace mutane ina fata mun gane to shi ne Allah madaukaki yayi umarni ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asalatan wataba'an da kuma al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa su ambaci Allah kamar yadda suke ambatan iyayensu ko sama da yin haka sai Allah madaukaki ya ce فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا أتكين متاني أكي متمن بكي تيوى يا الله أباش أتكين دنيا حسنة تكتاوى ينا صم كوئي أباش صم دا متاني ديوى أيو سنة تنانن كوئيني كثيرا يوى wannan dalilin sai Allah ya yi wa mutane ukuba ana ta neman kudin kuma ya kasa samuwa saboda ne mutane sun damfara zakatansu kawai in ba kudi ba komai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mummunan addu'a ga mutumin da ya sa zuciya ce kadai damuwarsa a duniya yace ta isa abdul dinar mutumin da yake wahalan neman kuɗi kawai duniya ce a gaban sa dinari ya wahala kai har ƙarshe yace fa idza shi ka falan taqas ya Allah idan ya taka tsaya haka bar tsayar ka fita a kafarsa me yake ishara zuwa gare sa shine idan ya shiga musiba ya Allah kada ka fitar da shi daga wannan musiba saboda ne ya fifita duniyar akan lahirarsa sahabbai zaka ga akwai wanda talaka ne kuma a talaucin su haka suka nemi yardan Allah kuma Allah ya yarda da su kuma yake ba zai ƙara fushi da su ba duk irin talaucin da yau ni da kai muke korafi akan sa a duniya a yau wallahi ba mu kai irin na sahabbai ba sahabbai fa sun kai matsayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ana sallah yana cewa mata a baya kada su yi saurin dagowa daga ruku'i ko sujjada har sai sun tabbatar maza sun gama dagowa saboda wani rigansa ya yayyage ga duwawun sa waje to in ya dago kaga ganin zai hade da juna idan ya hade kaga ba za a gani ba ko amma idan yayi ruku'i in suka tashi dago ai za su iya gani manzo Allah ya ce kar su dago har sai sun tabbatar maza sun gama dagowa sun miƙe sannan su sai su dago yau zaka ga talaka ne yana maka korafin bayi da kaya amma wallahi yana da kaya sun fi goma amma zaka ji yana ce maka shi bayi da kaya kuma yana magaya maka talauci da sauransu amma yana da abinci manzon Allah fa sallallahu alaihi wa sallam wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita shi sama da duk wata halitta a doran kasa ko sararin samaniya amma wani lokaci akan yi wata biyu a gidansa ba a daura abinci ba har wani yake tambayan nana Aisha to me kuke ci tace dabino da ruwa har tsotsi dabino a sha ruwa amma fa a haka aka nemi yardan Allah ni da kai kaga duk ni'imar da Allah ya mana amma kullum idan muka tashi korafi sai kaga wani abun banza na duniya sai ya sa mu saki dokar Allah sai mu saki dokar Allah saboda abun duniya me yasa saboda muna son jin dadi idan kai hakuri da abinda Allah ya baka jin dadin in Allah ya rubuta maka zai zo maka amma sai ka ga mutun yaki shi a shi dai a bashi duniya to shine sai Allah ya ce wa ma lahu fil akhirati min khalaq alahira bai da wani kaso a wurin Allah duniyar babu in ba an bashi duniyar to lahira bai da komai wani zai ce shi dai in dai za a bashi duniyar a bashi ko da a lahira bai da komai to su ne irin wa'annan shi ne Sa'id bin Jubair yake cewa daga malaminsa Abdullahi dan Abbas larabawa sun kasance suna zuwa mawkifi na aikin haji mawsim kenan sai su ce Allahumma ij'alhu 'amu ghaidin ya Allah ka sanya shi zama shekara ta wadata ta ruwa ko na arziki ko kuma na wahala ko kuma kyakkyawa amma ba sa ambatan lahirar su Allah ka sa lahira ta yi kyau sun zo aikin hajji ne fa a jahiliya amma ba ka ga mutum yana ta cewa ya Allah kuɗi ya Allah kuɗi kamar wannan dan bawan Allah nan da aka dinga sa shi a social media ko Allah kudi ko har wani yana gefe ya kasa kudi ya ce ne janna kake janna sai ce kudi plus shi kawai kudi kaga me ya manta cewa idan Allah ya yarda da kai
kudin ma zai zo maka a kaskance ba sai ka je ka wala kana nima ba saboda Allah ya yarda da kai kuma Allah zai sauke maka amma mutane da yawa sun kasa sanin cewa in kana neman kudin nan yana karkashin babanka da mamanka kai musu biyayya ka kyautata musu ka gani duk abin da kuke nema a duniya in ka daga mu kace Allah ka bani wallahi Allah zai baka wannan hadisi ne karara wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta kaga ba sai ka je ka samu wani boka kucaki waye maka asirin da zaka samu kudi ba ko kuma a kasuwancin kai bunƙasa babanka da mamanka sun ishe ka kun wani malami da ka sani a duniya duk tsoron Allah sa duk matsayin sa bai kai mahaifinka ba kuma ki mahaifiyarsa ba amma yake ka ta kalle ka tace Allah ya yarda da kai an gama Allah ya ye maka budi an gama wani mutum ya samu hasanul kasri yake ce mai akramakallahu mahaifiyata ba ta so ne yi kiyamul layli ni kuma mutum ne Allah ya samu san yin ibada in dai azumin litinin alamin sai ta ce mun in ta ga na wahala saboda azumi sai hankalinta ya tashi sai ta shiga cikin damuwa sai ta ce mun in daina yin azumi saboda in ta ga ni cikin damuwa tana shiga cikin damuwa idan ta ga ina kiyamul layli da ta kana talabaita da safi tana shiga cikin damuwa me kake gani ni kuma Allah ya samu ina son ibada ka duba fikihu sai Hassan al-Basri ya kalle shi yace ka bar kiyamul lailin nan ka bar siyamun naharin nan saboda ka yaddar da mahaifinka mahaifiyarka saboda Allah ya ce ka yaddar da ita ne yaddar da ita kuma wajibi ne kiyamul lailin nan da siyamun nahari sunna ce musabiya saboda haka wajibin faranta mata rai yana sama da sunna musabiya kaga inda wani ne yau zai ce maka ina siyamun lailin sa zai siyamun nahar din sa zai kai ba ta san alkhairi kika ce kauna ce da bege na uwa da tausayi idan ka ganshi sai ka shiga cikin damuwa to damuwar ce ba ta so ta shiga saboda kauna da take masa to kaga wannan mutun ya fifita lahirarsa sama da duniya shine Allah madaukaki ya nuna cewa lalle wannan mutumin bai da kaso a lahira ai laysa lahu fil akhirati min nasibin wala hazzin bai da wani kaso a lahira bai da wani kaso a wurin Allah subhanahu wataala saboda duniyar an narka masa ita ba hasana ba yana son zuciya ba shi yasa a hadisin da Imam Ahmad ya rawaito a cikin sahiha cikin musnadin sa hadisin Uqbah bin Amir al-Juhani Allah ya kare da a gare ta yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace idza ra'aita Allah yu'ti al-'abda min ad-dunya 'ala ma'asihi ma yuhib fa inna ma huwa istidraj thumma tala qawla Allah ta'ala yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan kaga Allah yana ba mutum abin da yake so na duniya kuma yana sabawa Allah to talala ce Allah yake yi wa wannan mutum lahirarsa ce aka narka aka bashe cinye a duniya shine fa malahu min akhirati bi khalaq faida wani ai nasibun fil akhirah faida wani kaso shi dan wuta ne confirm a wurin Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanto wannan aya wata aya ita ce ayar da ke cikin suratul an'am فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون فقطع دابر قوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين يتي الله يتي فلما نسوا ما ذكروا به ايايين ده متاني suka manta da wa'azin da muke musu فتحنا عليهم ابواب كل شيء sai muka bude musu kofofin duk wani abin da suke so ba duniya ba haka hatta idza farihu bima utu kaza hatta lil ghaya har sai da farin ciki da abin da Allah ya bashi na duniya yana son mota duk irin motar da yake so zai hau duk irin gidan da yake so ya mallaka a duniya zai samu duk irin matar da yake so ya aura zai aure ta saboda yana da kuɗin da zai aura duk kasan da yake so ya je a duniya yana da dukiyar da zai je wannan kasar ba kuma ne a lahira ba yi da komai saboda duniya kadai ya sa a gaba ya ce shi ba ruwansa a lahira shi dai kawai a bashi duniya to kaga lalacewar mutane ya kai ga mutum baya tunanin lahirarsa kawai fulus ko kuma kuɗi to kaga wannan a lahira ba yi da komai to shine Allah ya ce hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun sai muka kama su muka musu damka sai gashi ai fa idza hum mublisun ai aisuna min rahmatillah sai gashi sun eba tsammani daga samun rahmar Allah saboda an riga an musu talala an ba su lahirar su a duniya sun cinye shine dukiyar da aka ba su wani fa halal shine abinda ya shigo hannunsa haramun shine abin da ya shigo hannunsa ba ya shigo hannunsa ba shine yake haram amma inda zai shigo hannunsa sunansa ne halal saboda shi yake halal yake haram ne shi ba ruwansa inda zai samu kuɗi ko ta wata hanya ce shi bai damu ba in ka mai magana zai ce ina ai ba a tara kuɗi inda kace zaka duba halal da haram zaka taba tara kuɗi ba mutane da yawa sun tara kuma Allah ya ba su arzikin kuma ta halaliyar kai ma in kai hakuri wallahi Allah zai baka duk mai kuɗi in ya tara kuɗi ta haramun da yayi hakuri wallahi zai samu wannan adadin kuɗin Allah zai turke shi ne akan hanyar da ya bi na haramcin amma da yayi hakuri Allah ya rubuta mai a duniya sai ya samu wannan kuɗin kuma wallahi ba zai bar duniya ba sai ya samu wannan kuɗin to me yasa bai yi hakuri ba to tunda bai yi hakuri ba sai Allah ya turke shi akai ya masa tambaya akai Allah ka tiyashe mu Allah ka ba mu ikon iman halaliya kuma ka ba mu ikon kishi halaliya kuma ka ba mu ikon yi wa addinin ka hikima da halaliya kada ka ba mu ikon neman haramun kuma kada ka ba mu ikon kashe haramun kuma kada ka hada mu da haramun a duk inda muke neman arzikin mu ka nisantar da haramun daga gare mu mu ma ka nisantar da mu daga haramun ka shiryar da mu ka sa aljanna ta zama makoman mu to kaga wannan yana daga cikin abinda dole mutum yayi kokari ya kiyaye sai Allah madaukaki yace fa innan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wama lahu fil akhirati min khalaq to kaga wannan sai Allah yace ulaika lahum nasibun mimma kasabu na'am yace wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana daga cikin mutane akwai wanda yake cewa ya Allah ka ba mu fi duniya hasana duniya kyakkyawa kaga wannan kalma ce jami'a wa fil akhirati hasana kuma a lahira ka ba mu duk wata kyakkyawa wa qina azaban nar ka tsiratar da mu daga azabar wuta duk wata addu'an da za ka yi ta wannan yake shine hikimar da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da ni da kai idan muna tawafi idan muka zo daidai rukunin yaman sai ka ce rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar duk wani alkhairi ka ce kyakkyawa Allah ya baka a duniya kudi ai kyakkyawa ne ko imani ma ai kyakkyawa ce tsoron Allah ma ai kyakkyawa ne ko gudun haram shi ma ai kyakkyawa ne ina fata an gane neman halal shi a kyakkyawa ne kaga wannan ita ce kalma jami'a shi sa malaman tafsiri suke cewa alfazul qur'an jami'a haka imamu sa'adi ya ambace shi a cikin littafinsa wato qawaid al-ihsan al-muta'alliqa bi tafsir al-qur'an cewa alfazul qur'an al-karim alfazun jami'iyyun wato lafazan da ke cikin qur'ani kalmomi ne dunkulallu kaga al-hasanat duk wani abu mai kyau ka ce Allah ya baka wa fil akhirati hasana duk wani abu mai kyau a lahira Allah ya baka ne abu mai kyau a lahira aljanna aljannan kuma ne firdausi ko kai babu wanda ya kai ta kyau ita ce jira na aljanna firdausi a duniya ba kowa yana Allah ya samu kudi ba yana samun kudi sai ce ne jira kuma jira ma akwai for class jira ko ne ce irin wajen yake so ya samu gida to in kana son ka samu first class GRA a aljanna to kayi wa addinin Allah hidima kamar haka kaunar dukiyar ina fata an gane amma fa ka tabbatar da duciyar ta halaliya ne dan inna Allah ta'ala tayyib la yaqbalu illa tayyiba lalle Allah daukaki tsarkakacce ne baya karban aiki sai tsarkakacce duk aikin ko kuma din naman da ya ginu haramun to wutan jahannama ya cancanci wannan jikin asan yau idan aka ga mutun ya sabu kudi aka gan shi yayi ce ba sai ka dan ce ba masha Allah alaji zai tumbin naira sai ka ji shi dadi yake ji an ce mai mai tumbin naira hali kuma suka ne ta wani bangare ina ba ta an gane to sai ka ga yana jin dadi an ce mai kai yana da sai ka ji an ce kai wani fa akwai kudi amma kaga ko irin dan kumarin nan da kuzarin nan da ake samu dan jumajumin nan bai zama ba ya ce wai kudin da yayi albarka ba saboda ni ba a ganshi ya zama dan tsare ne ba wuyan shi haɗe yake da kawatarsa ko kaman kwado kana ne to irin wannan sai ka dan ci kana mai kudi kenan ya so ya zama jame ne in ya zauna zaka kenan ba shi yake yi shi kansa abin tausayi ne ina ba da ana ne to kaga irin wannan Allah na tuba idan ya bada hannunki da nafas ya zai kasance kaga gudu ma sai ya gagare shi ko to kaga irin wannan wato abu ne wanda ya kamata mutum ya gane cewa ba shi bane duniyar ba shi bane aba ce mai karewa inda duniyar wata aba ce mai latsakiya wallahi Allah ba zai ba kafiri kudi ba da abu da kudi yana da girma a wurin Allah ba zai ba kafiri kudi ba saboda ya zagi Allah ya yi shirka da Allah ya yi tsafi ya yi komai amma duk da haka Allah ya ba shi duniya saboda duniyar ba wannan ba komai bane a wurin Allah amma kaga imani Allah baya ba kowa sai mai tsoron Allah to kai kokari ka zama daga cikin masu tsoron Allah kai akwai masu kudi masu tsoron Allah ga irin su Abdurrahman bin Auf ga irin su Sayyidina Abubakar ga irin su Sayyidina Uthman ko kazan ana magana masu imani kaga suna gaba saboda ne sun nemi halaliyar kuma sun yi aiki da shi kuma Allah ya yarda da su alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى أنا أبقني فألا كي مزانا أكذا سمولي ينا تسي ينبعي ينا انتاسي أكي وبابن سبوري أنت قلن سنبنزاني ينا سينجا جييو واند قودا يا انتاسي بغاس أمفانا بشيد قومي با إرسى جلال شيسا أقول وانا أثري إمام ابن أساكر يكاوش أتجن تاريخ دمشق sai dai malaman hadisi sun taba ingancin wannan asarin wanda yake bada labari akan wato Bilal ibn Abi Rabaha lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya da mun shi yake kira sallah in ya kira sallah sahabbai duk hankalinsu na komawa ba ga manzon Allah to in ya kira sallah bayan mutuwar manzon Allah hankalinsu tashi yake saboda suna tunanin za su fito su gawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa sayyidina Abubakar ya mai ibini zai tafi sham sai sayyidina Bakar ya ce mai to idan ka tafi sham waye zai dinga kira mana sallah sai yace wa sayyidina Bakar in ka san ka yan tsani ne don Allah ka kyale ni da sha'ani na in tafi sham amma in ka yan tsani ne don kanka ka bar ni gaba da zama a Madina sayyidina Bakar ya ce na yan taka ne don Allah saboda haka ka tafi Bilal sai ya tashi ya wuce sham yana zaune bayan shekara daya sai mafarki ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce masa a mafarki ya Bilal ma hadhihi aljafwa ya kai Bilal ne wannan kashewar bi'ana ka kaurace min Bilal yana farkawa sai fashe da kuka sai ya hau docinsa ya dinga gudu kawai sai ya tafi Madina yana fadawa garin Madina da daddare sai Hassan ko Husaini ala ikhtilafir riwayat sai ce Hassan ko Husaini suka gaishi wata riwayar ma suka ce da Hassan ne da Husaini suka gaishi sai suka sumbace shi a goshi ya rungume su yace jikokin manzo Allah suka ce don Allah ka kira mana sallah mana sai Bilal yace to asuba ta yi zan kira sallah Bilal lokacin sallan asuba tana yi sai ce Allahu akbar Allahu akbar sahabbai suna jin muryar Bilal kawai sai suka fashe da kuka suka fara fitowa daga gidajen su suna kuka yace Allahu akbar Allahu akbar sai fitowa suke yi mazan su da matan su suna kuka ashhadu an la ilaha illa Allah sai kuka suke kukan karuwa take ashhadu an la ilaha illa Allah suna ta kuka suna fitowa yana zuwa ashhadu anna muhammadar rasulullah sai kasa kawai kuka ya dingayi madina ta kidime da kuka maza da mata saboda suna tunanin za su zo su gawa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam irin bigen da suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kan haka dole ya ƙara komawa ya koma Sham saboda ni sahabbai irin bigen da suke yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda Anas bin Malik yake cewa yace lokacin da manzon Allah ya shigo Madina Madina ta yi haske saboda manzon Allah ne a cikin ta yace bayan manzon Allah ya bar duniya sallallahu alaihi wasallam yace sai Madina ta koma cikin duhu tai duhu kama ganin wannan hasken wata rana Anas yace ga wata ta cika cikakkiyar wata da na duba wata na kallon manzon Allah na kallon watan na kallon manzon Allah na kallon watan yace wallahi fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta fi wannan watan kawo da haske Anas bin Malik yake ba da wannan labari ka duba irin yanda sahabbai suke yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya koya mana wannan jawami'ul kalim ko a cikin Qur'ani Allah ya ce rabbana atina fid dunya hasana ya Allah ka bamu duk wani kyakkyawa a duniya wa fil akhirati hasana lahira ma ka bamu kyakkyawa shine aljanna sai ce wa qina azaban nar katiratan da mu daga azaban wuta wannan addu'an ko akan ta kadai idan ka tsaya Allah ya karba ka gama duk wani alkhairi kace Allah ya baka a duniya duk wani sharri kace Allah ya kare ka a duniya kuma ya kare ka a lahira amma ka san mafi galibi mu mutane mutum ya fi so ka bashi wani addu'a ne nauyi katuwa ka dinga wani saja'i Allahumma kudina kama kudita sahiba kudi kudan kabiran karba shikenan sai ce ta yawa irin wannan addu'a yake su shi yana ganin wannan shine addu'a kaga wannan minki ɗaya yayi yawa ka karanta ta ko amma abinda ya kunsa na alkhairi duk wani alkhairi na duniya kace Allah ya baka duk wani sharri na duniya kace Allah ya kare ka kuma kace duk wani alkhairi na lahira Allah ya baka duk wani sharri na lahira kace Allah ya kare ka uwa uba sai kace wace na azaban nan ka tsira ta kuma daga azaban wuta to me mutum yake tsoro a lahira shine azaban ne azaban wuta Allah ka kare mu daga azaban wuta Allah kuma sa janna ta zama makoman mu wannan ibada da muke na azumi ya Allah muna roƙonka ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira saboda yanayin lokaci zamu tsaya anan kuma mun samu baki daga masallacin Al-Lilo akwai ɗaibin masallacin ya ta mana ziyara da kuma kungiyar agaji na Izala Allah ya saka musu da alkhairi da wannan ziyara da suka kawo mana Allah ya sanya shi a cikin mizanin kyawun ayyukansu in akwai tambaya za mu bada amsa in kuma babu za mu takaita a cikin karatu insha Allah malam ya zo mana bismillah shek azan malam ya zo akaramaka Allah bismillah Na mu ji abinda malam ya kawo mana na arziki insha Allah na ilimi.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وهل القدر مثل قولي. سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اما بعد, السلام عليكم يا اخوه الايمان ورحمه الله وبركاته. مقصود الموضوع ولا وزوري الحمد لله كفر جسر وطر رمضان متشيء زيارة زوا من متاني وكان اسم الدين الله تجمع ولا علم لي ولا مسلاتي إذن أنا لساك ما سكي مكون الدين الله أسكن جارين كدون الجوي إن بزمن تيبني دانا بيقوله ولا شيء مقصود دا muka kawo mu ziyara don mu gaida shi mu masa addu'a a matsayin shi na jagoran addini wanda kuke ba da gudunmuwar addini kuma alhamdulillah a yanzu haka mun zo da motar mu ta kungiyar izala ta Kaduna South wanda shi Alhaji shi ne ya sanya kuɗi ya saya mana wannan mota wannan shi ne ta kusurin jinta muka kawo mu ziyara don mu gaida shi mu masa addu'a ina kuma fatan Allah ya ƙara mu dukkan albarka kuma Allah ya ƙara mu rayuwa albarka yayin da Allah ya ƙara mu albarka kuma gaba ɗaya Allah ya ƙara mu rayuwa albarka wannan shi ne mutafi jiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
Jazakallahu khair bi hadhihi ziyara wa shakara Allahu sa'yakum wa ghafara limayyitikum wa taqabbala minkum salih al a'mal. Abinda muka karanta daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya karɓa mana wanda kuma muka yi kuskure Allah ka yaje mana yanda ka hada kuskokin mu a wannan wuri. Ya Allah muna roƙon ka ka tara mu a cikin firdausul a'la cewa gabanin da ka azurta mu da su a wannan ƙasa da wannan gari. Ya Allah muna roƙon ka ka tausasa zukatan su ka sa su abin da zai amfane mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu ga wannan al'umma. Ya Allah ka kame hannayen su kada ka ba su ikon aiwatar da shi. Mu kuma ya Allah ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokar ka ba. Wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma. Ya Allah muna roƙon ka ka gina masa gida aljanna, kai albarka da dukiyarsa, kai albarka da zuriyarsa. Ya Allah yanda ka ba shi arziki ka ba shi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addinin ka hidima. Muna roƙon ka mu ma kai mana tagomashin arzikin da zamu yi wa addinin ka hidima irin haka ko fiye da nata. Da mu da shi ya Allah ka karɓa mana a matsayin ibada, ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira. Wannan ibada da muke yi ya Allah ka karɓa mana, ka sa mu daga cikin ƴancattun bayinka. Akwai ƴan uwa da Allah ya musu rasuwa, Allah ka gafarta musu gabaki ɗaya, ka sa aljanna makomansu, ka yafe musu kurakurensu. Mu kuma kada ka ɓatar da mu bayan tafiyarsu, ka ba mu ikon gyara ayyukanmu da alaƙarmu da kai. Idan ta mu mutuwar ta zo, ya Allah ka ba mu ikon cikawa da kalmar shahada, ka sa aljannan firdausi ta zama makominmu. Da mu da masu kallonmu da sauraro, ka tara mu a cikin firdausin a'la. Fa subhanaka allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.